Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballar sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 8 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin mu ji abin da yake tafi da shi ga kanin labarai.
Isra'ila ta ce dakaranta sun shiga tsakiyar birnin Gaza. An yi harbi akan ayarin motocin kungiyar agaji ta Red Cross a Gaza da suke dauke da kayan agaji. Wani bam da ya tashi a wata karamar motar safa a Kabul babban birnin kasar Afghanistan ya yi sanadin kashi akalla fararen hula 7.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa a wani zama na musamman Majalisar Dattawan Najeriya ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya ta kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Falastini.
Wato abin da muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a can wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya.
Jihar Niger Najeriya ta nemi kaso 13 cikin 100 na kudaden da Najeriya ke samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar.
A sashi na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama kana da yanci da zaka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkan abubuwan da muke tafa da su sannan kuma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanin ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da ayyukansu a birnin Gaza, cibiyar ayyukan kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaidawa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza, Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Gallant ya kuma tabbatar da cewa idan yaki ya ƙare, Hamas ko Isra'ila ba za su mulki yankin da ke da Falastinawa miliyan 2,200 ba. An yi wa Gaza ruwan bama ba mai ta sama tun bayan mummunan harin da Hamas ta kai kan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Tun da farko Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta yi la'akari da dakatar da ayyukan soji na gajeren lokaci don ba da damar kayayyakin agajin jin kai su isa zuwa zirin Gaza ko kuma waɗanda mayakan Hamas ke garkuwa da su fice, amma ya kawar da tsagaita buɗe wuta gaba ɗaya a yakin da Isra'ila ta kwashe wata guda tana yi da Hamas. A ɓangare ɗaya kuma kungiyar agaji ta Red Cross da kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyar su ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya harbi kan ayarin motocin ba. Schomburg ya ce, mun zo nan ne domin kawo taimakon gaggawa ga fararen hula da ke bukata, tabbatar da cewa taimako mai muhimmanci na iya isa cibiyoyin kiwon lafiya, wajibi ne na shari'a ƙarƙashin dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa. Kungiyar agaji ta ICRC ta ce ayarin motocin da kwan kaya 5 da motocin 2 na ɗauke da kayayyaki zuwa cibiyoyin kiwon lafiya ciki har da asibitin Al-Qudus. Direba ɗaya ya samu rauni sannan manyan motoci biyu sun lalace. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramar motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe akalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammaci ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shi'a suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Kakakin Khalid Zadran ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a Afghanistan ya yi tar da harin bam ɗin, yana mai cewa wannan shine hari na uku cikin ƙasa da wata guda da ake kaiwa 'yan ƙabila Hazara 'yan Shi'a.
To ina jima kaɗan Hafizu sake dawo da labarai kafin nan. Majalisar Dattawan Najeriya ta wani zama na musamman kan rikicin Isra'ila da Falastinu, inda ta neman Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki matakin gaggawa wajen kawo ƙarshen rikicin. Kuma wasu shugabannin manyan addinai guda biyu na ƙasar sun goyi bayan wannan kira, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Marina Dauda ta aiko mana.
A karon farko Majalisar Dattawan Najeriya ta kira da a kawo ƙarshen yakin Isra'ila da Hamas da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane. Majalisar Dattawan ta kuma buƙaci ɓangaren zattensuwa na gwamnati da su shiga cikin rikicin ta hanyar kiran ƙasashen biyu na Isra'ila da Falastinu da su tsagaita wuta. Hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da Sanata Suleiman Kawu Sumaila ya ɗauki nauyi da shi da wasu sanatoci 28 da suka mara masa baya. Kawai ya tofa albarkacin bakinsa.
Wato abinda muke kallo shine abubuwan da suke faruwa a can wannan wuri zai iya rikidewa ya zama yakin duniya na uku wanda dole ya shafi Najeriya. Muna ganin Najeriya a matsayin ƙasa da ita wannan majalisa tamu ya kamata ita ma a jumuriyarta domin shine matsayin wakilci da muke ciki. Najeriya ta goyi bayan samar da abin da zai kawo dawwamamman zaman lafiya wato ƙasa biyu kowanne ya zamana suna da ƙasarsu a daina shiga cikin ƙasar wasu.
Shi ma ɗaya cikin sanatoci da suka goyi bayan ƙudurin, Sanata Iqra Aliyu Bilbis, yana mai cewa:
Na farko dai dukkanmu 'yan adam muke, kuma ko ba komi Allah ya halice mu da cewa ya kamata mu kowa ya samu 'yancin kanshi domin shi ya yi mu ba wani ɗan adam ya yi mu ba. Kuma irin abubuwan da ke faruwa abin tashin hankali ne wanda kuma duniya ta yi Allah wadai da wannan abin da ke faruwa a 'yan kwanakin nan. Shi ne muka gani cewa maimako mai shiru mu ma ya kamata mai tsokaci mu nuna irin damuwanmu da abin da ke faruwa da 'yan uwanmu. Musamman yadda ake kashe-kashen mata da yara haka kawai ba su ji ba sha ba.
A ɓangaren manyan addinan biyu da ake da su a Najeriya, Musulunci da Kiristanci, jami'i a Majalisar Koli ta Shari'a Aminu Ino Muhammad ya tsokaci cewa:
Majalisar Ɗinkin Duniya tsawon shekaru tun da aka fara wannan rigima sama da shekara 40 ana ta kudure-kudure na a bawa Falastinawa 'yancin zaman kansu da su ci gashin kansu a matsayin suna al'umma mai zaman kanta da wannan abin har yanzu bai yi ba. Wannan muke kira cewa a koma ga wannan tsari, a ba kowa haƙƙinsa a matsayin sa na ɗan adam don a samu zaman lafiya.
Shi ma sakataren ƙungiyar kan ta Arewa ta Tsakiya, Pastor Simon A.S. Doli, ya ce yana goyon bayan matakin da Majalisar Dattawa ta ɗauka 100%.
Ina ba da goyon baya 100%. Abinda su Majalisar Dattawa suka zatar, gaskiya wannan kashe-kashen da ake yi a Gaza bai cancanta ba, domin yara ne ƙanana da mata ake ta kashewa wanda ba su san hawa ba, ba su san sauka ba. Ba muna goyon bayan cewa abinda Hamas suka ma Isra'ila mai kyau bane, amma martanin yana so ya yi yawa. Su duba Allah, su muna roka a bar wannan maganan ta kai ga ƙarshe. Muna roko Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ruwa ta yi tsaki a gan ƙarshen wannan rigima. Mu ƙungiyoyin addini kuma mu ci gaba da addu'a, mu roki Allah ya kawo ƙarshen wannan rigima.
Alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya kan yakin da ya ɓarke a watan Oktoba, inda ƙungiyar Hamas ta kai hari kan Isra'ila, na nuni da cewa an lalata wuraren ibada 18 da wuraren zama 22,600 da cibiyoyin kiwon lafiya 19 da cibiyoyin ilimi 90, masana'antu 70 da ofisoshin watsa labarai 49. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina Dauda, Hadinsu da kuma tare sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz Yara da kashi na biyu na labaran duniya.
Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar Kamar ya ƙaru zuwa 25, inji gwamnati a ranar Talata, inda ta ɗora laifin akan 'yan awaren ƙasar masu amfani da harshen Ingilishi. Harin da aka kai da daren ranar Litinin ya faru ne a ƙauyen Ibeka da ke kudu maso yammacin yankin, inda aka shafa shekaru 7 ana ƙazamin faɗa tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. Hukumomi sun sanar a ranar Litinin cewa sama da mutane 20 ne suka mutu, ciki har da mata da ƙananan yara. Ma'aikatar sadarwa ta ƙasar ta ce an kashe maza 19 da mata 5 da kuma yaro 1. Sannan ta zargi wani ƙaramin ɓangaren 'yan aware mai suna Manyu Unity Warriors da kai harin. Ma'aikatar ta ce 'yan bindiga sun fara kona gidaje da dama kafin su yi harbi a kusa da unguwar da mutane ke kokarin tserewa. Jiya Talata, sojojin kasar Mali sun faɗa cewa sun kai har-har ta sama kan abin da suka kira da Auna Kidal, wurin da ke zama tungar 'yan ta'adda, inda shaidu da 'yan awari suka ce fararen hula da suka haɗa da ƙananan yara sun mutu a harin. Rundunar sojojin ta faɗa wa kafafen sada zumunta cewa har-harin sun lalata wasu manyan motocin dakon kaya da dama na 'yan ta'adda a wani sansanin soji da aka kwashe Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a makon da ya gabata daga wani gari mai muhimmanci a arewacin ƙasar. Sojoji sun yi kira ga mutane da kada su amince da farfaganda 'yan ta'adda da ke nufin ɓata sunan Dakarun Mali. Jiya Talata, wata babbar jami'ar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jin kai da ba zai misaltu ba na faruwa a Sudan, inda aka tilasta wa miliyoyin mutane gudun hijira daga mahallansu sakamakon mummunan rikici. Daraktar hulɗar da ƙasashen waje ta UNHCR Dominic Hoyt ta ce abin da ta gani shine yanke ƙauna, bukatun jin kai ne da ba za a iya misaltawa ba, da kuma tsoro a idan mutane da yawa. Ta ce wannan yaƙi ne da ya ɓarke ba tare da gargaɗi ba, sannan ya mayar da gidajen 'yan Sudan zuwa makabartu. Haidin ta dawo daga ziyarar mako guda da ta kai jihar White Nile ta Sudan da kuma kan iyaka da wasu yankuna a Sudan ta kudu. Ta ce faɗan yana ƙaruwa sosai da kuma rashin tausayi yayin da duniya ta yi shiru, duk da cewa ana keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin kai ba tare da wani hukunci ba.
Labaran duniya kenan, aka sarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, jihar Niger Najeriya ta nemi kaso 13% na kuɗaɗen da ta ce Najeriya na samu daga tashoshin samar da lantarki da ke jihar. To, ko me ya taso da wannan dambarwa a halin yanzu? Wakilinmu a jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari, na ɗauke da wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta ce tana shirin tafiya kotu idan har gwamnatin Najeriya ta ki ba ta kaso 13% na kuɗaɗen da ake samu daga tashoshin samar da hasken lantarki a ƙasar. A yanzu dai wannan na nuna cewa wata alama ce da ke nuna jihar Niger na son bin sahun jihohin da ke samar da albarkatun mai. A kudancin Najeriya da ke samun wata kulawa ta musamman daga gwamnatin Najeriya, gwamnatin jihar Niger dai ta ce daga ƙasar ta ne aka ɗebi yankin birnin tarayyar Najeriya Abuja, amma kuma ba ta amfana da wannan. Sannan kuma ga tashoshi na samar da hasken lantarki har guda hudu, wato Shiroro, Jaba, Kayinji, ga kuma yanzu ana dab da kammala tashar samar da hasken lantarki a Zungeru. A lokacin da ya karbi bakuncin shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Najeriya, Alhaji Tijjani Aliyu, gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago ya ce al'ummar jihar Niger na shan bakar wahala kusan a duk shekara ba tare da samun wata kulawa ta musamman ba daga gwamnatin ƙasar. Alhaji Ibrahim Bolagi shine sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar Niger, ya yi ƙarin haske da cewa yanzu fa kan mage ya waye.
Ya kamata Niger State ya amfana da abun da ake kafa mana duka. Gashi nan da kika samu da za a tsare Federal Capital ba wani abu da muka amfana. Gashi nan dam guda fudu har yanzu ba abun da muka amfana.
To kana nufin dama tun can farko babu wani abu da aka yi ma jihar Niger akan wayannan abubuwa?
Ba abun da aka yi, kuma gwamna ya ce yanzu mun riga mun tashi barci, gaskiya ba zai yadda ba.
Masanin kundin tsarin mulkin Najeriya lauya Bainasara Kogo Umar ya ce duk da cewa gwamnan jihar Niger na da damar bin haƙƙinsa, amma kuma kamata ya yi gwamnonin da lamarin ya shafa su haɗa kai.
Najeriya ƙasa ce wadda take federaliya, wadda take kuma an yi ƙoƙari an ce a tabbatar da daidai sashi na 15 sakin sashi na 1. Amma sai ya kasance an riga ana yin wani tsari ne na 'yan bowa da 'yan mowa Najeriya. An ƙirƙiro mu wasu hukumomi na masu ƙasashen da suke da ko kuma jihohi da ke da arzikin man fetur. Aka yi musu hukuma ta daban, a ƙarƙashin nan ne suke da kashi 13 na ma'adanin man fetur da aka tsotso daga cikin kasar su.
Amma yanzu ya yi barazanar tafiya kotu, kana ga zai samu galaba?
A sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kowa dama, kana da yanci da za ka iya zuwa kotu a matsayin shugaban gari ko a matsayin gwamna.
Madatsun da ke samar da lantarkin dai sun shafi jihohin Kebbi, Kwara, Niger da kuma jihar Kogi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 1230 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu dai agogo a nan Washington DC na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya.
Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na kasar. Har yanzu tsugune ba ta kare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nelson Wuki. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi 6 da zaben gwamnan su baya tare da sauran na gama garin kasar baki daya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci daya, inda ake sa ran masu kada kuri'a sama da miliyan 5,400 su ne za su fita rumfunan zaɓe 649 da ke ƙananan hukumomin mulki 56 na jihohin uku domin zaɓen gwamnonin da za su ja ragamar mulkin jihohin nasu daban-daban. A jihar Kogi da ke arewa ta tsakiya, 'yan takara 18 ne za su fafata a zaɓen na gwamna da suka hada da Usman Ahmed Ododo na jam'iyyar APC da Sanata Dino Malaye na jam'iyyar PDP da kuma Leke Abejide na jam'iyyar ADC. A jihar Imo da ke kudu maso gabas, gwamnan jihar Hope Ozodinma na jam'iyyar APC na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da Samuel Anyawu na jam'iyyar PDP da kuma dan takarar Labour Party Atani Neji Akinu. Sai kuma jihar Bayelsa da ke kudu maso kudancin Najeriya, inda hukumar zaɓe ta INEC ta bayyana 'yan takara 16 da za su fafata a zaɓen na gwamna. Manya daga cikinsu su ne gwamna mai ci Duye Diri na jam'iyyar PDP da ke neman tazarci, da tsohon minista albarkatun man Fetro Tumipre Silva na jam'iyyar APC da kuma Odemofa Eradiri na jam'iyyar Labour. Tuni dai da hukumar zaɓen ta INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaɓukan a ranar Asabar mai zuwa, inda har shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye. Wakilin mu Lamido Abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben.
Mun je jihar Bayelsa ziyara aiki, mun kuma zo nan jihar Imo. Abin da ya kai mu Bayelsa shi ya kawo mu Imo. Shirye-shirye dai sun kankama, zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zabe. Amma ya kamata mu zo mu ga yanda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaben. Shi yasa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro, gobe Allah kai mu za mu mitin da ma'aikatanmu na hukumar zabe, sannan kuma za mu kai ziyara wasu ƙananan hukumomi mu ga shirye-shiryen da ake a ƙananan hukumomi saboda zabe mai zuwa. Zabe da ya karato ƙarshen mako mai zuwa za a yi dukkan jihohin guda uku. So mun shirya mu zabe a matsayin hukumar zabe, sannan kuma yi magana da jami'an tsaro su ma sun ba mu tabbacin sun shirya, saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zabe, su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da zamu gabatar zabe mai inganci. Dukan mu kuma mun amince akan cewa zamu hada kai a gabatar da zabe mai inganci. Hukumar zabe ba jam'iyyar siyasa bace. Ba mu da dan takara a wannan zabe. Hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaben ciki har da jihar Imo su zabi duk dan takaran da suke so ya zama musu gwamna. Mu kuma hakkin mu shine mu kare kuri'un da jama'a suka kada. Tabbacin da mu ba da al'ummar Najeriya da ke jihar Imo kenan. Wanda za su yi zaɓe ran Asabar mai zuwa.
Ran kaɗai babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo kuna samun ƙalubale a zaɓukan da suka gabata. Kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a takaice?
Ai, saboda ma ƙoƙarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci shi yasa muka yi mitin da jami'an tsaro. Babban abin da ya sa muka yi wannan taron kenan. Na yarda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da suka taso na rikitan tsaro. Shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran zaɓukan gwamnoni da ake yi a sauran sassan Najeriya. Kaga suna su ai ba a yi su da babban zaɓe na ƙasa ba. Mu dai a matsayin kuma zaɓe muna iya ƙoƙarin mu tabbatar cewa an ɗauki waɗannan matakan. Sannan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar na samar da tsaro da zaman lafiya da za a yi zaɓe mai inganci.
To da ƙarshe ranka daɗe maganar na'urar nan ta biyu ba za a kai aiki da ita a baya. Kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaɓen bayan an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece kuce game da hukumar zaɓe ta ƙasa dangane da wannan matsala.
To babu cece kuce. Na farko za mu yi amfani na'ura mai ƙwaƙwalwa wajen tantance masu kada kuri'a a rumfunan zaɓe ɗaya kenan. Na biyu kuma sakamakon zaɓen a rumfunan zaɓe da mu sashi a matattaran bayanai na sakamakon zaɓe daga dukkan mazaɓu na jihohin na uku da za a yi. Kamar yadda muka yi wannan zaɓen a jihar Ekiti da jihar Osun da kuma babban zaɓen da gabata haka za mu yi. So tabbacin da son ba da 'yan Najeriya kenan.
To sai dai hankali ya fi karkata kan zaɓen jihohin Imo da Bayelsa. Inda ake da samun rahotannin tashe-tashen hankula da ƙalubalen tsaro kama daga ayyukan 'yan ƙungiyar IFOP mai rajin ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra da kuma sauran hare-haren 'yan tada ƙayar baya a yankin. Wakilin mu Lamido Abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin.
Hali Mursala, hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye ta zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Imo da Bayelsa wanda zai gudana ranar Asabar mai zuwa. Zuwa yanzu dai 'yan takara na ci gaba da yakin neman zaɓe, sai dai batun tsaro shi ne ya mamaye batun na yakin neman zaɓe, inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin-tashina musamman har-hare na 'yan bindiga. Ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari da shi wato ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Labour wanda aka jikata mutane da dama. Sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da kuma ƙungiyoyin sa kai na duniya da ma na Najeriya suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna. Yanzu jihar Imo ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya. Saboda ita jihar Imo din ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman yankin Olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta Imo, anan ne aka fi samun tashe-tashen hankula. Yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abinda ka iya biyowa baya.
Idan masu saurare ba su manta ba, a makon jiya mun kawo muku bayani akan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Siminalayi Fubara da kuma wanda ya gada Nyesom Wike wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamnan Wike da ci gaba da yin kaka gida da babakere kan al'amura da makadarori da mulkin jihar tare da kin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna. To duk da yake dai mu haƙaito muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sa baki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin. Da alama har yanzu akwai rina a Kaba kamar yadda wakilin mu a yankin Lamido Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi.
Za a iya cewa wannan rigima ba ta ƙare ba, domin shi gwamnan jihar ta Rivers Siminalayi Fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar ta Rivers, inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa. Bangaren sarakunan gargajiya a jihar ta Rivers da ma wasu masu fada aji, musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita, suna mubai'a ne da nuna goyon baya da shi tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Muke. Haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar ta Rivers suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu. A baya ma an ruwaito shi gwamnan Yansan Muke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban Najeriya Ahmad Bola Tinubu na sulhuntawa tsakaninsu, ruwaito shi Muken yana cewa ba zai haƙura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar Rivers, kuma yanzu a zo a ce a yi ba shi. Ya ce sai ya ga abinda ya turewa buzu naɗi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, a gaida na mutan Sanyin na. Kafin mu sallama ga labarai, amma wannan karin a takaice.
Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a ranar Talata cewa dakarun tsaron Isra'ila na ci gaba da gudanar da aikansu a birnin Gaza, kibiyar aikin kungiyar Hamas, yayin da yakin da Isra'ila ke yi da mayakan kungiyar ke ƙara tsananta. Gallant ya shaidawa manema labarai cewa muna tsakiyar birnin Gaza, Gaza ita ce sansanin 'yan ta'adda mafi girma da aka gina. Kungiyar agaji ta Red Cross da kungiyar agaji ta Red Crescent ta Palestine sun ce an buɗe wuta ga ayarin motocin jigilar kayan agajin jin kai na asibiti da ke kan hanyarsu ta zuwa birnin Gaza a ranar Talata. Waɗannan ba sharuɗa ne da ma'aikatan agaji za su yi aiki a ƙarƙashinsu ba, in ji William Schomburg, shugaban reshen tawagar ICRC a Gaza, a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da bayyana wanda ya harbin kan ayarin motocin ba. Jami'an Taliban a Afghanistan sun faɗa a ranar Talata cewa wani bam da ya tashi a wata ƙaramin motar safa a Kabul ya yi sanadin kashe aƙalla fararen hula 7 tare da jikkata wasu 20. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya tabbatar da asarar rayukan, yana mai cewa mummunan harin bam ɗin da aka kai da yammacin ya faru ne a yammacin yankin Dashti Barci, unguwar da musulmi 'yan Shi'a suka fi yawa a babban birnin ƙasar Afghanistan. Adadin mutanen da aka kashe a wani hari da aka kai a yammacin ƙasar kamar ya ƙaru zuwa 25, in ji gwamnati a ranar Talata.
To madalla, masu raro baki ɗaya abinda ya sabo kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima ka ɗan da hantsi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kafin mu sallama, sashen Hausa na mika saƙon murna da fatan alkhairi ga mai sauraronmu na yau da kullum, Ango Muhammad Usman Amar da amaryar Sarabi Atu Sa'idi Ibrahim, waɗanda za a ɗora aurensu ranar Asabar ɗinnan mai zuwa da ƙarfe 2 na rana a dubban Tukwatas filin makaranta a garin Haɗeja a jihar Jigawa. To sai mu ce Ubangiji Allah sa a yi lafiya ya kuma ba su zuriya ɗaya ba. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tana gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya ba da umarni tare da haɗa shirin, har ma da injiniyanmu na yau Mr. Charleston, Nisar Fil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC, nake cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi. Assalamu alaikum.
Voix Afrique.